Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Elhikaya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sauka a Hiroshima na kasar Japan a jiya Asabar don shiga taron kasashe bakwai mafi karfin demokradiyya a duniya. Wannan ne dogon tattaki ko balaguro da ya ketare tun fara mamayar Ukraine da Russia ta yi a watan Fabrairun bara. Zelensky ya gamu da Prime Minister Britannia Rishi Sunak, wanda ya masa gaisuwa ta karɓa hannu biyu da taɓa bayansa, yana mai cewa murna da ganinka ka samu nasara. Zelensky da Sunak sun zauna suna fuskantar juna, su ko masu ɗaukar hoto ke wawalniya, yayin da bayan ƴar tattaunawa shugabannin suka shiga taron sirri. Tattaunawa ta hulɗar ƙasashe ta ci gaba a waje da taron ƙasashen bakwai, inda shugaban na Ukraine ya gana da Prime Minister India Narendra Modi. Prime Minister Modi ya yi alwashin yin duk wani abu mai yiwuwa wajen tallafawa Ukraine. Modi da ke wakiltar ƙasar da take da tsohuwar hulɗa da Russia ya ce baya ɗaukar mamayar Ukraine a matsayin wani lamari na tattalin arziki ko siyasa, amma lamarin ya shafi taimakawa rayuwar 'yan adam ne da jin ƙai. Modi na shirin karɓar baguncin ƙasashe 20 mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya a birnin New Delhi a wani lokaci a ƙarshen shekarar bana. Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Asabar ya nemi haɗin kan wasu ƙasashen shiya don ɗaukar matakai kan ƙasar Sin a kan zarar ƙasashe bakwai mafiya ƙarfin demokradiyya, yayin da yake tunkarar kare Amurka daga tasgaro. A fatar hana samun sakamako da zai kawo matsala a tattalin arzikin duniya da hakan ka iya zama ribar gajiyar arziki ko gobarar titi ga Sin, Biden ya buɗe ranarsa ta uku a wajen taron da bayanai kan yadda za a ɗaga mikidarin cin bashin tarayya. Haka dan, shugaban a jiya Asabar ya yi yunkurin kalubalantar ɗaukin Sin ga ƙasashen yankin India da Pacific, da hakan ya haɗa da ƙasashen nan huɗu da Amurka ke da yarjejeniya da su, da suka haɗa da Australia, Japan da India. Taron ƙasashen huɗu da ake kira Quad tun farko an shirya gudanar da shi ne a birnin Sydney na ƙasar Australia a makon gobe, amma sai aka ɗage don 'yan tarukan gefen taron ƙungiyar ƙasashen demokuraɗiyya bakwai, kazalika don shugaba Biden ya dawo birnin Washington a farkon yau ɗin nan Lahadi don fatar cimma matsaya na ƙara ma'aunin bashi don kaucewa kasa iya ɗaukar nauyin lamuran gwamnati idan an samu ƙarancin kuɗi. Shugaban sojan Sudan Janar Abdul Fattah Burhan ya kori mataimakinsa da ya juye zuwa abokin adawa Hameti Hamdan Daglo, yayin da magoya bayan ɓangarorin biyu ke ci gaba da barin wuta a birnin Khartoum da yankin Darfur. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ankarar da cewa ana samun ƙarin buƙatar kayan agaji, inda jagoran jin ƙai na majalisar Martin Griffiths ya ware dala miliyan 22 don agajin gaggawa ga al'ummar Sudan da ke guduwa don kaucewa fitinar. Hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ta ce fiye da mutum miliyan 1 sun rasa matsuguni a sanadiyar faɗan neman mallakar madafun iko tsakanin Burhan da Daglo. Ɗaruruwan mutane sun rasa ransu a faɗan da ke ci gaba da rincaɓewa fiye da wata ɗaya kenan da ya wuce. A ranar Juma'a Gano sun ba da labarin musayarwa a Khartoum da yankin Darfur mai hatsari, inda hatta fararen hula masu makamai suka shiga faɗan, da hakan ke kawo barazanar bunƙasar ƙiyayyar ƙabilanci. Kamar yadda mazauna suka bayyana, dakarun ko ta kwana a tsakiyar Darfur na ƙoƙarin fatattakar sojin Burhan daga yalkwatar rundunar a babban birnin yankin Zalinge. Sashen shari'a na ƙasar Iran ya bayyana zartar da hukuncin kisa ga madugun wani gungun masu safarar matan ƙasar zuwa ƙasashen makwabta don yin karuwanci. Kafar labarun sashen shari'a na Iran mai suna Mizan ya ce mutumin mai suna Shahrus Shaknuri, da aka fi sani da Alex, ne shugaban masu tafiya da mata da ƙananan 'yan mata zuwa wasu ƙasashe a yankin. Mizan ya ba da labarin zartar da hukuncin kisan kan Shaknuri da safiyar jiya Asabar don samunsa da laifin safarar mata don karuwanci. Kafar labarun Iran ta ba da rahoton cewa an cafke Alex a shekara ta 2020 a ƙasar Malaysia da haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa. An yankewa Shaknuri hukuncin kisa 2021 kan laifin fasadi a doron ƙasa, da Iran ke amfani da shi wajen zayyana tarin laifuka da suka haɗa da rashin ɗa'a ko fitsara. Ƙasar Italiya ta samu ta yin tallafi daga ƙasashen duniya kan mafi munin ambaliyar ruwa da ta fuskanta a cikin ƙarni, da hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutum 14 da kuma barin dubban mutane cikin ragaita a gidajensu da ruwa yi wa ƙofar rago da kuma cibiyan kwashe jama'a zuwa tudun Natsira. a yayin da wasu suka fara yasar ruwan biyo bayan gagaruman ruwan sama a farkon makon nan akwai yan sabbin kaurarwa daga matsugunai a ranar Alhamis inda hukumomi suka tsawaita wa'adin gargadin hatsari mai tunkarowa a wasu yankunan Emilia Romagna inda kusan dozin biyu na koguna suka tumbada.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin kasuwa a kai miki dole wanda ni Hamid Muhammad na shirya kuma zan gabatar. A yau shirin kasuwa a kai miki dole ya ziyarci kasuwar dabbobi wacce tana daga cikin manyan kasuwannin dabbobi a Niger kuma ta shahara wajen fitar da dabbobi Afirka ta Yamma da kuma Afirka ta Arewa ko Maghreb. Da farko na zanta da shugaban dillallan kananan dabbobi na kasuwar.
Ni sunana Mahmud amma wanda aka fi sani da Soda. To yanzu nan ana saida daga Bunsuru akuya tunkiya rago rago ni saniya jeki. To yanzu dai gaskiya farashin su ya dan tashi inda yanzu dan Bunsuru kamar yanka zakai na bukata daga 20 abin da ya sama akuya tana 30 40 50 har 60 tunkiya ita kuma tana daga 50 60 80 har 100 rago shi kuma yana daga 50 60 har zuwa 100 har 150 har 200 inda shekarun jiya ma an saida na 300 rago
kamar yanzu wa'annan ragunan za su yi nawa
eh to ga su ne yanzu kaga dai wannan wanda muke saye gaban shi yana yin 80 ga gudanan ne bakin yana yin 110
su kuma awaki za su yi kamar nawa
su kuma awaki akuya kuma suna ta tara girman ta koshin akwai wanda za ta 20 akwai mai 40 50 70 har 80 akuya tana yi tabbataccen zance har jikka 80 tana yi
ya ciniki yana tafiya ciniki
a ciniki alhamdulillah gaskiya ana daddoka lalle ba a doka kama abu cikin kashi 100 dai kama ana doka kashi 40 yanzu dai kan lokaci ya kara ragewa tunda yanzu lokaci na kara ragewa nan sauran sati uku sauran sati to gaskiya bisa zata hawhawa tunda fisbillah bana rani adda kai ba kama bara bane da adda kai da mana
dabbobi nawa kuke saida a wuni yanzu
to yanzu kama ga abinda ake saida akwai tamici bisar da takai 500 kanana tsakanin akuya rago tunkiya to kuma mutanen gari masu bukata kama ana hudda kama 200 ko 300 su ma cikin su
a can baya al'umma sun sha fama da rashin kuɗi yanzu fa
to shi rashin kuɗi wanga ai ya zan hadarin dare ga duniya abu ne wanda yake wani na da wani baya da wani na da daidai karhin shi wani fisbillah sai ma an bashi ne kenan amma duk da haka gaskiya mutane suna kokari kowa daidai karhin shi yake zawa yayi
a can baya an sha ganin ana zawa a kwashi wa'annan dabbobin zuwa kasashen ketare irin su Najeriya da Algeria da Libya shin har yanzu ana wannan sana'ar ta akai dabbobi wa'annan kasashen
karamar bisa gaskiya an tafuta daga nan jado ne take koci barakata sai kamar wajen jakai wa'annan su ana saye ana yin wajen Nigeria da su tunda wasu zuwa ƴan kurmi ma muke ce musu haka ga Hausa mu suna sayen mayan bunsurra mayan awaki kozayen raguna wa'anda rani gare su mayya masu rani ƴan kurmi da muke cewa wasu suna fitowa har daga Nigeria to wasu kuma mutanen kwanni ne ƴan Niger ne kamar na kwanni wasu suna iyakan Nigeria to kawai da sai mu musu doka kawai ƴan Nigeria amma su duka ƴan Niger ne
ya farashi yake da sauran dabbobi kamar shanu da awakai da kuma raguna
eh to kowane ai da farashin shi tunda shanu ma yanzu daga shika 50 maraki 80 100 har 400 har 500 duka ana samu raqun ma shi suma ana samu daga karami na 50 100 200 har 600 raqun yana yi
kamar mutane take zuwa kasashen ketare daga wannan kasuwar na dabbobi
to lokacin da motocin ke fita da bisashe ana samun motar da ta kai 5 zuwa 6 masu fita to yanzu da yake ba a yin wajen gusukin na wajen Nigeria da sai dai abinda aka loda ci baraka tankin nan ko jado su ma ba su wuce yanzu mota 1 zuwa 2 sun yawa 3 to kaga bakin abinda yake fita to amma masu shigowa yanzu daga ƴan dazukan ga inda aka kai kasin ne su amma tantan su a ne da su a darbisa a ini radda suke zawa yanzu kamar a ci a balan ma alhamis a wuce juma a ci a darbisa ana samun a kori kuda kamar 8 suna shigowa to akwai ƴan takuku su kuma da ƴan tani su kuma suna kai kamar a kori kuda 2 ko 3 masu shigowa
ita wannan kasuwar kullun ne take ci ko kuwa akwai lokacin da take hada-hada
ita kullun ne duk sahiya Allah tana ci da lokuta gare ta kamar cikin kwanukan sallar azumi ana ta ciwa ciwa to dade ita sallar ne ita ce gaba ɗaya dada eh amma ita distahiya ne take ci ba sati sati ba
ga kuma shugaban dallan sai da raƙuma na kasuwar
da farko za ka gabatar da su
ri sai bashewa farashin raƙuma a raƙumi akwai na shika 100 akwai na 120 akwai na 150 har ya kai ma har na 470 babba ya tsaya raƙumi haka suke
kamar raƙumi nawa yake shugowa a cikin wannan kasuwa a hal yanzu
raƙumi dai abin da shugowa ya kai 100 da wani abu ko 150 haka ko da 30
ya farashin sa yake a can baya da yanzu
a farashin shi na baya da yanzu ba dai bane can da baya ma akwai kasan fuyin ma rubo ne ko ne ma da ran irin nashi sai ka shigo da raƙumin ka kato wani sai zo dan karmi nashi sai ce abin da naka yi 100 da 200 na wani 100 ne sai ce sai ya yi 200 kaga ai ba dai bane kenan to kaji abin da ya sa kenan
kamar raƙumi nawa kake saida a rana
in aka gudu gare ga yanzu cikin kasuwa ba an sai da guda 4 ko 5 ko 6 haka
shin ana kai raƙuma kasashen ƙetare
ana kaiwa alje kware ku hai gobe suna sai ma wanda kaga ya kai 400 da wani abu 500 da wani abu alje ake kai shi ana saida shi
shi wancan raƙumin da nake gani zai kai kamar nawa
kamar wancan yayi 400 yanzu raƙuma ayi sai a ce ba su da tsada ba kamar da ba tunda da kamar lokacin da Libya ke doka da Nigeria da Alji sun fita da yanzu dai kamar masu kaiwa Alji wanda ke saye nan su sara ne suka Alji su mai da komo to kuma da lokacin nan ana kaiwa Nigeria kamar Lagos to duk ana doka ana kaiwa to yanzu abin da yasa kaga ba su kudi haka nan yanzu ba me ba su fita haka yanzu banda kasar gare guda da nan ga maka Aljanga
ita wannan kaso kiran tashi har wajen kai bisashe kasashen ƙetare
kware 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 tun ba yau ba dan mutanen Lagos ma da Nigeria duk ne suke zuwa suna shan bisashe yanzu inda da ni zai ce mun tayi agada su so bisashe kuma sai kana nan kana da mutane sai ko muka ce ana son bisa kaza ana son raƙumi kaza kan mutum yanzu sai ka iske ka tara mishi
kamar raƙumi nawa ake fitarwa a zuwa Nigeria
kamar a zuwa Nigeria suna kai raƙumi 20 ko 30 ko hafi ma in kasuwa ta yi kasuwa
kuma na yi kicibis da wani da ya zo daga garin da magaram domin sayan dabbobi to malam za ka ga mana sunanka
sunana malam ahmad
to malam ahmad ga ka zo kasuwar sai da bisashe kuma ka zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da hadar wannan kasuwa za mu so mu san daga ina kake ko me ka zo yi na
ni dai daga zandar rike da magaram can ne nike zaune ina zuwa nan ina sayan bisashe saboda in samu kai su a can Nigeria duk lokacin kamar Allah ya ta matsu haka nike
kamar yaya yanayin kasuwanci yake da tsakanin Nigeria da nan Niger bisa ka abin da ya shafi bisashe da kake zuwa nan garin Agadez a wannan kasuwar kana sayan bisashen nan
yanayin shi ne mutum alhamdulillah saboda gaskiya a yanda ake samu suna da sauki kamar ka samu a nan suna sauki da kai su Nigeria ka saida saboda in ka ce kamar daga Nigeria za ka kawo yana da nan wannan sosai daga nan dai muke samun su da sauki mu kai Nigeria
bisa nawa ce kake saye a nan kana kaiwa a can Nigeria
wannan duka kuma yana taya da lokacin da kamar bisashe suke da tsada ko ara a lokacin suke da tsada gaskiya ina iya doka mota guda in tare ta amma lokacin da kamar suke da ara ina samu in tai mota 4 ko 3 wanda ina in doke su da nan in kai su Nigeria kamar a in ka doka shekara da ta wuce lalle bisashe sun yi tsada sosai ban samu wani ta yi da bisadiya ba yanzu dai a yanzu ne da muke ga kamar za mu diba mu gani kamar mu tai da mota 3 haka
shin dama ka saba zuwa sayan bisashe a nan ne ko wannan ne karo na farko da ka sai bisashe domin ka kai su
a na saba dama wannan sana'a ita ce tawo da nike daga nan in zo a Agadez na da ke bisashe ke da su can Nigeria na saba dama sana'a ta ce wani
ya bambancin tsadar bisashe tsakanin nan da nan ganin cewa na daga nan kake kwasar su kana kai su can Nigeria domin kai hada hadar kasuwanci a can
gaskiya duk yanda suke da tsada ana fita tun da yau bisa an kasame ta nan a kimanin shika 30 in ka je can Nigeria kana iya saida ta shika 50 ko kuma 50 da wani abu
a Nigeria a wani jihohi kake kai wannan bisashen
Nigeria ina zuwa Kano ina zuwa Katsina wani bi ina zuwa Kaduna a yanzu da yake yanayin tsaro ya tabarbare tsakanin Kano da Kaduna gaskiya ina sayawa Kano ne iya Kano ne nake sayawa in saida su
irin dabbobi ne kake sai kana kaiwa Nigeria a can
ina saye dai yanda wanda dai nake yawan saye ina saye raguna tuma kai da awaki su ne dai nake yawan saye tunda sun fi yawan shiga ne
shi ma wannan mazaunin garin Agadez ne ya zo sayan dabbar da za a laye da ita to kai malam gashi a kasuwa za ka gabatar da sunanka
nana agali
to malam agali gashi kana cikin kasuwar sai da bisashe za mu so mu san me ka zo yi a cikin wannan kasuwar
bisashe na zo sai idan kiwata kwana biyu kamar laye sun dauki kiwo to kuma ban samu ba sun yi tsada bisa bara dai kasu sun tsayawanta akwai bisashe da yawa amma suna da tsada
tsada kamar yaya
suna da tsada kwarai bisa bara, kuma akwai su da yawa bisa shi bana. Bara babu ma bisa shi da yawa, amma bana akwai bisa shi da yawa tun yanzu ma, tun lokacin da ya bata iso goma. Sai laye ta kusa sai in sai in kiwata, kamar laye ta zo sun ɗauki kiwo, haka nake daman duk shekara.
To yanzu ka sai bisa shan koko har yanzu kana cikin nema ne?
A ban sai ba har yanzu ina cikin nema. Bara war haka na sai bisa ta kamar ta shika 50 na kiwata, amma bana ina yake da 50 din ma ban samu ba. Sun yi tsada kwarai, ina cikin lalaban Allah ra'ayya. Akwai bisa shi da yawa, akwai su da zai tsada gare su.
Zo sai tumkiya rago ko kuwa awakai?
Da rago da tumkiya duk wanda aka samu ana sai.
A nan shirin kasuwa a kai miki dole zai dasa aya sai a tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, ni Hamid Mahmud da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Jama'a barkamu da safiya da wannan sa'a, mun gode ma Allah domin muna cikin masu rai. Ni ne Pastor Ishaku Hamisu daga Ecclesia Seventh-day Adventist Church a Mr. Ali a Jos Plateau. Da wannan safiya muna son mu gargadar da juna bisa ga iko da Allah ya sa muna cikin masu rai. A cikin littafin mai wa'azi sura daya aya tara ya ce, ko akwai wani abun da da ba shi, ko akwai wani abun da ke sabo ne? Goma ya ce, gama abun da ke yanzu da akwai. Jama'a mun gode ma Allah domin yau muna cikin masu rai. Allah ne yake da yau. Ba mu san menene ke akwai a yau ba, amma a wajen Allah ba abun da ke sabo a gare shi. Addu'ar mu da fatan mu da shike mun iya samu muna numfashi da wannan safiya. Ina son kai mai sauraro ka doki zuciyarka da tunaninka ka mika ma Allah, ka bar Allah kuma ya doki jagorancin rayuwanka, domin daga bisani ka mori albarkun da yake da shi domin rayuwanka yau. Shugabanin addini ya kamata mu yi iyakar ruwa da saki, mu fahimtar da al'umma lokaci ya kai da kowa ya kamata ya sani cewa abin da kake yi a wannan duniya bai saba fa, domin in ba zai cece ka ranar tashin gobe kiyama ba. Domin haka mu yi kokari mu guje ma irin waɗannan masifu da wani zai zo ya cusa mana ra'ayi domin cimma burin sa. Anan ko shi da yake kawo wannan masifa, in ka duba yayansa ba su anan, amma ya zo tayar maka da hankali ne yiwa yan uwansa wurin su ba su anan kusa. Ya doke su ya kai wani wuri sa'ana naka zuriyar ne an zo an kashe, to wani riba ka samu? To me haka nina bada shawara ma al'umma gaba daya, mu yi kokari wuraren da ya kamata a tada hankali kada ka je wurin. Na bada gaskiya idan mai sauraro mun bar ma Allah komai, to na bada gaskiya za mu samu albarka. Ubangijin Allah shi dauki jagoranci, shi kuma ba mu hikima sa'ilin da za mu mori rayuwar yau. Allah ya taimake mu.
Madalla, yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka mara'i na Jamhuriyar Nijar don jin irin kokarin da hukumomin lafiya a kasar ke yi don wayar da kan al'umma dangane da muhimmancin rigakafi. Har yanzu dai kasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afrika na fuskantar matsalar rashin ba da haɗin kan al'umma wajen ba wa yara rigakafi, wanda hakan ke maida hannun agogo baya wajen yaƙi da cututtuka. Domin shawo kan wannan matsala, hukumomi musamman na lafiya a ƙasar Nijar sun gudanar da taro don wayar da kan jama'a kan muhimmancin rigakafi don yaƙi da kuma kare yaduwar cututtuka. Sha'aibu Begu shine shugaban wannan tafiya a Mara'i, yayi bayani kan makasudin taron a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani.
Waye kai ba da labari da kawo goyon baya bisa kan shaushawa? Mun kira mutum sun kai 19 masu iko ne na zamani na yanzu, masu ikon gargajiya, ƴan hura hula, masu ungoyi, masu aikin likita da sauransu, da samari, da mata, da ƴan mata, ba wanda ba mu kira ba. saboda mun kira su saboda su ne ke kusan jama'a, su ne ke magana ana saurare, ko muna zato duk abin da za a hadi da abin da za a gudu yanzu na majigi da sauransu, in su ya shiga kanunsu in sun koma za su kama mamu su waye mama jama'a kai. Kuma kamar yadda kujina hadi wajen harkar shaushawa Niger maraɗi wallahi muni kutal, akwai gundumomi kamar tasawa da maraɗi gari da madarun fa da gidan jiji da kwar da barmu nan tataka ake yi wajen harkar shaushawa. To da haka nan ne muka kira kowa da kowa ya kawo tashi gudunmuwa na awaye kai, kamar da ake cewa ai shaushawa rigakafi ne, kuma an ce rigakafi ya yi magani.
Ko menene muhimmancin rigakafi? Ga ra'ayoyin wasu iyaye a tasawa da ke jihar Maraɗi.
Kani ne Hussein Musa ana kasawa. Shaushawa da ake ma yara abu ce mai muhimmanci a wannan lokaci. Duk wanda ya imani ga Allah kawai kan ma ya duba wani abu ya bada yaran sha'ama. Saboda akwai cututtuka da dama wanda in aka ma yara musamman rigakafi Allah ne ke yi, amma kuma rigakafin na amfani a jikinsu sabanin wanda ba a ma ba.
Suna na Zainab. Eh to gaskiya shaushawa da rigakafi da wanda ake ma yara abu mai muhimmanci wanda ya kamata uwaye ya shido yara domin a musu saboda kare wasu cututtuka, saboda inda illa ci ba yiwa a musu.
Kayance Salisu Narke ni ne nan garin. Wannan shaushawa da ake ba lahi ba. Matsalai ba a kalbanka da rigakafin ta da lokacin da kake so. Mun ji da zamana ake bada shi. Wani bai sai a bada sai lokacin ya wuce. Ka sallamu gidan wani za ka da same folio. Shi kuma nan shi na masara. Wurin ka babu kini ya za ka. Ya kamata ka dauko maganin kamai daga nan masara sai ka da same folio. Sai ya wuce wannan kai maganin wani listing. Tubus ta kama wani. Ka akai da rikakanta an je likita sai a cika takarda a bashi kuɗi kuma ƙarshe maganin. Ka duk akwai irin matsalolin da wani in ya yarda wani ba ya yarda. Muna da goyon baya rabi. Rabi ne. Wani bangare muna da goyon baya, wani bangare ba mu goyon baya. Amma in ya gani ƙasa to dole ne duk abin da ya tarbe shi shi ma sai tarkan gwamnati. An kana hoda alranka ko ma na miye ba ya tsammanin kawo da rashi sai kamai ka gane akwai shakuma na jawa. Yanzu lokacin da ake bada allura ta yara yan ta shidda kuma sai yan mata ka za ka shaku wani abin ya hankalinka kan ka zo ka yi magana an ji an ma yara a bi a ta cikin lakwal ba a shawartu uwaye ba kawai sai a taro mushe director hankalin shi sai a ma yara.
Suba da za su an wada to lallai mun buso wannan ra'ayoyi namu wannan ana yin wannan allura mu dai mun ga amfanin su saboda abubuwan da ake cewa suna bada kariya bisa abubuwan to sai mu ga ba su da wani tasiri bisa wannan abu ko kuma misalin rashin ba da magoyan baya yanzu akwai larurori da yawa misali kamar su masasaran nan ta cizon sauro ko wasu rushin laya gashi nan ko kan maginan da in ta samu abin ga in kaje to sai zamanto su ba su iya taimaka muku da wani abu ji irin yadda kake mace amma kuma in ya zamanto wannan abubuwan sai a zo kuma alƙaci lista muku dole ko da baka yarda sai an muka abin kenan in kaji ba abin yana da wata munufa daban.
Dr. Mamman Tasiu Gazobi kwararren likita ne a babban asibitin Tasawa yayi ƙarin bayani kan rigakafi.
Abin da ake cewa rigakafi wasu sinadarai ne kamar magani wanda ake ma yara allurai saboda su samu garkuwar jiki bisa kan waɗannan cututtuka da ake wannan rigakafi kenan dai a takaice don ta kare yara ne daga cututtuka iri-iri da kwai na yara daga aihuwa har zuwa wata 23 sannan kuma da kwai mata masu juna. Wajen yara da an aihi yaro ya kamata a ce an dasa mishi maganin polio sannan za a mishi allurar rigakafi ta BCG shine ake ce ma rigakafin babban tari. Shi kuma wannan dashen magani da ake yi na farko wanda yaro yake samu shine ake ce ma polio zero. Sannan in uwa ta yi kwana 42 za a maida shi a mishi allurai kamar hakan ga za a mishi dashen polio, za a mishi allura ta cinya, za a bashi magani na shanar rigakafin zawo mai tsanani shine ake ce ma rota. Sannan in aka yi sati 4 kuma bayan wannan allura ta farko kuma za a maimaita waɗannan allurorin da na zana. Sannan kuma in yaro ya yi sati 14 za a maida shi ma gidan likita a sake yi mishi waɗannan allurorin na cinya amma ga na uku babu wannan magani na rota da ake
dasawa ga baki na rigakafin zawo mai tsanani shi tunda biyu ne ake badawa aka bada da farko da na biyu shikenan sannan na uku ana yin allura ta cinya ita wannan allura ta cinya tana rigakafin ciwo biyar da kwai kukugi da kwai ciwon dahi da kwai hanta da kwai ciwuka wanda suke sa nau'in hepatitis ciwon hanta da wani nau'i na dan sankarau magani biyar take rigakafi sannan in yaro ya wata shida ana bashi vitamin A sannan shikenan sai yaro ya yi wata tara sannan za a mishi rigakafin kyanda da ta dan sankarau nau'in A da yake shi kwayoyin cuta masu sa dan sankarau nau'i ne amma shi wannan na A ne ake kuma kowa ya sani yanzu sai a ce alhamdulillahi wannan cuta ta kyanda da su dan sankarau sun yi sauki kenan abin da yasa suka yi wannan sauki mafi yawa dan ana yi ma al'umma wannan rigakafi ne sannan in yaro ya shekara za a kai shi gidan likita sai a bashi maganin tsutsar ciki da ake ce ma albendazole kuma sannan a sake bashi vitamin A da yake ita vitamin A duwa ta shida ne ake bada ta sannan ba a kare awo ba mafi yawa matsalolin da ake samu na mata da an ce an kare wa'annan alluran nan guda uku da ta wata tara sai a ce shikenan allurai sun kare da kwai allura ta kyanda da ake ta biyu daga wata 16 kenan in yaro yayi shekara 1 da rabi ana mishi wannan rigakafin na biyu na cutar kyanda sannan kuma in yazo wata 6 yayi a bashi vitamin A a takaice wajen yara alluran da ake to maimaita alluran nan kai yaro suna kara karihin kuzarin garkuwar yaran ne saboda in akai allura ta farko waɗansu yaran jikin su ba ya amsawa ya ba su rigakafin wannan cutar kenan in aka kara ta biyu kenan kamar an kara karfafa garkuwar jikin shi ne bangaren mata rigakafi so ne da ake yi dummace wadda take tsara aihuwa ta samu rigakafi biyar in ta samu rigakafi biyar shikenan ita ba ta sake wanda rigakafi gashi dalla zanu badawa ya kamata a ce mace da ta samu juna ta farko da ta ga wata ya bace ta tattaye wajen awo aka diba aka tabbatar da ciki ne za a yi mata allura ta farko sannan in aka mata allura ta farko za a bata sati 4 ta dawo in ta dawo sati 4 za a mata allura ta biyu kenan in aka mata wannan allura ta biyu ba a sake yi mata allura sai ta uku sai an shekara koko lokacin wani daukar ciki sannan a yi ta hudu lokacin ta dauki wani ciki koko bayan shekara guda ko kuma in ta samu wani ciki ta zo wani awo sannan ta biyar shekara daya bayan an yi ta hudu ko kuma in ta sake daukar wani ciki na uku ko na hudu tunda kamar yanda nace muka ka gani ga ciki na farko a mata biyu ga ciki na biyu a yi guda ga ciki na uku a yi guda kenan ga ciki na hudu a ciki allurai shi amfanin wannan allura ta rigakafin cutar dahi musamman an ga mafi yawan mata waɗansu ba su aihuwa gidan likita in aka aihu gida kawo da kwai kwayar cutar nan ta dahi wadda ke sanyawa a samu tetanus mene tetanus cutar dahi wadda ke sa yaro ko ya zo a kankanbare ko ita kankanta uwai shi ne amfani mai in aka samu mace ta samu wannan allura to da izinin ubangiji wannan cutar dahi ta kare kanta ta kare duk yaran da za ta aihuwa daga wannan cutar
da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani ni Hawwa Umar nake muku fatan alheri mu huta lafiya
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mayaga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya